إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه، أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكم بديادا تبتك الله وبيجد تالكي ودي آر رايا مؤسكم ومن يمتي نتلادا بقي قوتر رملانا هجرا من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوا مدينة ناشيكرا تدو لا تدري هدو دا أربعين دا بقي ودي دي دي دا أشرين دا هدو قوتر فبريرو شيكرا تدو بيو دا أشرين دا شدا ميلادية. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Fani Dauda wanda kenan ba 39 Yakubu Avenue Daura daga Ladima Road Angwali Nijar Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da tafsirin Al-Qur'ani a cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadana. Ajirin karatunmu na tafsirin wannan shekara, wannan shine majalisi na 9. Mun kwana a cikin sura ta 3 a jerin gwanan surorin Al-Qur'ani, suratu Ali Imran, a ƙarƙashin aya ta 55, inda Allah madaukaki yake bayani: id qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Wanda muka yi bayani a jiya kan ƙarƙashin inni mutawaffika, shin da Allah maɗaukaki da ya ce ya Isa inni mutawaffika, me ake nufi da kalman alwafatu? Ta zo da ma'ana guda biyu. Ma'ana na farko shine qabidu, ni mai ɗaukan ka ne. Imamu Al-Qurtubi a cikin Al-Jami'u li Ahkam Al-Qur'an a mujalladi na 3 ƙarƙashin wannan aya a tafsirin wannan sura, shafi na 73 bayan ya kawo ayar, sai ya ce وقال جماعة من أهل المعاني منهم الضحاك يتي جندزو نما أبوتا فنم معنانا كلمة أحرش اللارب شي دقا تكنسو أخوي إمام ضحاك والفراء في قوله تعالى إني متوفيك ورابعك إلي على التقدير والتأخير يتي أبسا تقديري دكومة أخيري أنقبا سجا وتكلم كما أن داود وتكلم بايا لأن الواو لا توجب الرتبة يتي واو باينا وجبتا آرنش أجير بني والمعنى أبن ديك نبي إني رابعك إلي نيذن أوك كاكزوا غريني إن جاء الله يكي سيوى النبي إيسى دم مريم ومطاشرك من الذين كفروا كما ذن أرك كيك دقا كافرين يهودا ودسك زو دمسك شيكا ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء كما ني زن كربران كزن كشيك بايان كاسف كودك السماء كنن ياتف السماء كقوله يتيك من فتنسى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى سيتي وقال الحسن وابن جريج إمام الحسن البصري ده ابن جريج فكتي معنى متوفيك قابضك ميزا أوكيك ورابعك إلي زن بقاك زوا قليل من غير موت أما باتاردنا كشيك با مثل توفيت مالي من فلان أي قبضته مثالي كتير ناكر في كئنا دقواني وقال وهب بن منبه توفى الله عيسى عليه السلام 3 ساعات من نهار ثم رفعه إلى السماء الله يا كرب النبي عيسى بن مريم كسن أوا أكو نيني سأن يتوك كاشي زوا غريزة يتي وهذا فيه بعد فإنه صح في الأخبار يتي وهذا فيه بعد يتي ونما جنر أقوي نيسنتر معنا فإنه صح في الأخبار سبدياء جنت أتكنها جيسي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزوله وقتله الدجال النبي عيسى بن مريم زي سقو دنيا سأنكم زي كشي دجال إمام قرطبي على ما بيناه في كتاب أبسا بيانا دمكي الاتابينا التذكرة في أحوال الموتى والقبور إمام القرطبي أنا للتافي مجلد يا أبا جوانا أتكوانا سنن دا وانشا للتاف اندنا أبا دامنا جيا نزول عيسى بن مريم مسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم نشي إمام القرطبي هر إلى يوم نتفت الدجيوى وننشيني معنر كلمة متوفيكة يتي هل يقارب جبيتي وقال ابن زيد ابن زيد يتي متوفيك مميتك yace abinda ake nufi mumituka qabidu, ni zan sa ka bacci sannan in dauke ka, wa mutawaffika wa rafi'uka wahidun wa lam yamut ba'd. Yace shi annabi Isa dan Maryam har ila yau dai bai mutu ba. Wa rawa ibnu Talha an ibnu Abbas ma'ana mutawaffika mumituka. Yace ibnu Talha ya rawaito daga turjuman al-Qur'an Abdullahi dan Abbas, yace mutawaffika mumituka ai zan saka bacci. Ar-Rabi bin Anas shima wahiya wafatu naumin, yace abinda ake nufi da wafat anan bacci ake nufi, sanya shi bacci. Qala Allah ta'ala wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli, shine wanda yake sanya ku bacci cikin dare. Ai yunimukum li'anna an-nawm akhul maut, yace yana sa ku bacci saboda maut anan al-maut da ake nufi a ayar, ana nufin dan uwan mutuwa shine bacci. Kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lamma su'ila afi aljannati nawmun, kamar yadda manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya faɗi lokacin da aka yi masa tambaya a aljanna ana bacci, sai manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yace qal lan nawmu akhu almaut, yace babu mutuwa babu bacci saboda bacci dan uwan mutuwa ne. Wal jannatu la mauta fiha, ita kuwa aljanna babu mutuwa a cikin ta. Abu na biyu shine idan mutum yayi bacci ko na second day ne, ai dadin da yake ji zai kau, kuma Allah yayi mana alƙawari dadi ne tutur, bacci kuma ai abin da ke kawo shi gajiya. To idan mutum yayi bacci kaga ya gaji kenan, aljanna kuma babu gajiya, daman a duniya ne ake wannan wahala, saboda duniya gida ne na aiki, aljanna kuma gida ne na sakamako. To tunda za a yi maka sakamako, in aka saka bacci an rage ma jin daɗi, saboda haka ne ma yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma fil jannati a'zab, a aljanna ba ta zuru, in aka zama ta zuru ai an sha wahala kenan. Ka je ka tambaye ta surai yadda suke ba ma yanzu, ya sha wahala a duniya kuma ya sha a aljanna, kaga an samu matsala. Wani alaran mane yana jan musalla sai yana cewa Allahumma rzuqna zawjatan saliha mu'mina qanita, sai na ji wani ya ce da gani wannan alaran man ta zuru ne, shi sa ya dinga siffanta matan da yake so. Saboda babu shi, jin daɗin zai kau maka a cikin aljanna, to ba zai yiwu haka ba. To kaga wannan yana ƙara tabbatar maka da maganan Abdullahi ɗan Abbasin, yace wannan hadisi Imam Ad-Darqutni ya rawaito sa, shine Imam Qurtubi yace wa sahihu, abu mafi inganci, anna Allah ta'ala rafa'ahu ila as-sama'i min ghairi wafatin wala nawmin. Magana mafi inganci shine Allah madaukaki ya daga annabi Isa dan Maryam zuwa sama ba tare da bacci ba, ba tare da mutuwa ba. Kama qala al-Hasan, wannan magana ce ta Imam al-Hasan al-Basri wa Ibn Zayd, haka kuma Imam Ibn Zayd shi ma haka ya faɗi. Wa huwa ikhtiyar al-Tabari, Sheikh al-Mufassirin Imam Ibn Jarir al-Tabari shi ma wannan fatawar ya zaba, sai ce wa huwa sahihu an Ibn Abbas, wannan maganar har ila yau cewa annabi Isa ba mutuwa yayi ba, Allah ya daukaka shi sama ne, magana ce mafi inganci daga Abdullahi dan Abbas, turjuman al-Qur'an. Wa qalahu Dhahhak, Imam Dhahhak shi ma ya faɗi wannan. Kaga malam yana ƙara tabbatar maka cewa annabi Isa dan Maryam ba mutuwa yayi ba, Allah ya ɗaukaka shi ne zuwa gare sa sararin samaniya. Sa'annan kuma hadisan da muka karanta sa a jiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da dawowan annabi Isa dan Maryam, kuma wannan shine duk malaman sunna wanda aka san su akan sunna suka tafi akai, sai dai an samu wasu kurakurai daga cikin malaman da muke da su a wannan ƙasa da suka ɗauki fahimtar Mu'tazila akan cewa annabi Isa ba zai dawo ba. To shine sai kaga an samu matsala, mutane suna cewa ai malaman musulunci sun samu sabani. A malaman da suka ce annabi Isa ba zai dawo ba, babu ahlus sunna a ciki ko guda ɗaya, duka malaman Mu'tazila ne. Kuma idan an ce Mu'tazila, asalinta ta samu tushe ne daga wani ɗalibi daga cikin ɗaliban Hassan al-Basri, wanda an samu saɓani a sunansa a wurin malaman Firaq. Wasu suka ce Wa'il bin Afa, wasu suka ce Wasil bin Afa. Dalilin samuwar Mu'tazila shi ne tambaya aka yi wa Imamu Hassan al-Basri. A garin nan na Basra an samu ƙungiyoyi guda biyu. Ƙungiya na farko su ne Khawarij, sun ce duk mutumin da ya yi babban laifi, kabira kenan, kafiri ne, in ya yi ƙarya ya zama arni number one, idan ya sha giya ya zama arni number one, idan ya yi zina ya zama arni number one, duk wani kaba'iri idan ya faɗa ciki sun ce kafiri ne, kuma dawwamamme a wuta. Ƙungiya ta biyu su ne Murji'awa, su kuma sun ce duk saɓan Allahn da musulmi zai yi bai taɓa imaninsa ba, imaninsa na nan daram-dam-dam, kamar yadda kafiri idan ya yi sallah za ta mai amfani ba za ta mai amfani ba, to musulmi in ya yi saɓan Allah, wannan saɓan Allahn ba za ta cutar da imaninsa ba, imaninsa na nan kamar na Sayyidina Abubakar da Annabi Ibrahim da mala'ika Jibrilu. Akaramakallahu, me za ka ce dangane da wa'annan? Sai ya ce mutumin da ya afka wa babban laifi kabira, kaba'iri, ya ce musulmi ne mumini amma imaninsa ya tawaya, ya ragu ne ya sa yi wannan aikin, amma a lahira yana ƙarƙashin ganin daman Allah. In Allah ya ga dama duk da wannan laifin ba zai azabtar da shi ba, zai gabarta masa, sannan kuma ya shigar da shi aljanna duk da wannan laifin, tunda ba kafirci ba ne. Dalili saboda Allah ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Allah baya gabartawa in aka yi tarayya da shi, amma duk wani laifi da bai kai shirka ba Allah na yafe wa wanda Allah ya ga dama. Sai ya ce a lahira yana ƙarƙashin ganin daman Allah. Shi wannan mutumin da ake kira Wa'il bin Afa ko Wasil bin Afa, faƙama, sai tsaya, sai ce amma a lahira in Allah ya ga dama zai iya azabtar da shi adalci daga Allah kafin ya shigar da shi wuta, kafin ya shigar da shi aljanna, sa'annan ya zo ya gafarta masa ya shigar da shi aljanna saboda ya mutu da imani tattare da shi. Sai wannan ɗalibin ya ce ana la aqulu bi annahu mu'min wala bi annahu kafir, shi ba zai ce musulmi ba ne, mumini ba ne, kuma ba zai ce kafiri ba ne. Kaga ya cire shi a musulunci kuma bai kai shi kafirci ba, wai hukuncinsa a duniya. Sai ya ce wa fil akhirati amma fa a lahira khalidun mukhalladun fin nari, dawwamamme abin dawwamarwa a wuta kaga kaida a musulunci duk wanda aka ce dawwamamme a wuta kafiri ne kenan ko wannan dalilin fa tazala majlisu hasan al-basri sai ya nisanci majalisin malamin sa fa mumu zalika al-yawm summu ulaika al-mu'tazila tun daga wannan ranan sai aka sa musu suna wa'annan su ne wanda suka nisanci malamin su suka daina zama a gaban malamin su to su ne suke da wannan aqidar cewa annabi Isa ba zai dawo ba me shubhar su idan ya dawo a matsayin waye ke ta ji shubhar kenan ai tunda Allah ya riga ya cika makon annabawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba zai dawo ba ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin suka ce to tunda haka ne ya zama cika makon annabawa ba yanda za a yi annabi Isa ya dawo in ya dawo ya zama ne shine malamai suke maida musu da martani na farko ne annabi Isa ba an aiko shi bane zuwa duniya an aiko shi ne zuwa ga banu Isra'ila dan Allah ya ce wa rasulan ila bani Isra'ila kaga dai kenan abu na biyu annabi Isa dan Maryam rayuwarsa lokacin annabtansa ya kare shine ne lokacin sa an turo shi ne zuwa ga banu Isra'ila lokacin ya wuce yanzu shi kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin aktharan nasi la ya'lamun Allah ya ce ba mu aiko ka ba face ga duniya ranka ta kafinta kana musu bisharan aljanna kana musu gargadi na azabar wuta to kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga duniya in annabi Isa dan Maryam ya dawo yana nan a matsayin annabin Allah annabi Isa amma yana cikin al'umman manzon Allah yanzu saboda haka dole sai ya aiki da Qur'ani da Sunna dalili na uku shine hadisin da Imam Hakim ya rawaito a cikin Mustadrak nasa wata rana sayyidina Umar ya dauki at-Taura yana karanta wata aya na at-Taura sai ya ga ayar ta yi kama da wata aya a cikin Al-Qur'ani sai ya burge sayyidina Umar sai ya zo yana nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah duba wannan ayar ta yi kama da aya kaza na Al-Qur'ani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata sai ya canza fuska ya ce ashaqun anta ibn Khattab wai kana tantama ne da musulunci ya kai Umar dan Khattab wallahi law kana akhi Musa hayyan lama wasi'athu illa tibai na rantse maka da Allah da dan uwana annabi Musa na da rai a yau ba abinda zai sa ya tsira a gaban Allah sai ya bi ni kenan annabi Isa da zai dawo wa yake bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka daga cikin bin manzon Allah da yake yi shine zai zo ya warware shubha tawa ta nasara wanda suke cewa annabi Isa wa dan Allah ne ko Allah ne ko Allah uku ne to kaga anan zai zo ya warware wannan shubha sannan nabiyu zai karya kuras kaga dai kenan zai karya kuras sannan kuma zai kashe aladu kuma duk wa'annan manzon Allah yayi umurni da shi lokacin da Ali ibn Hatim al-Tha'i ya shigo fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta sannan wasalibun min zahabin mu'allaqun ala unuqi ya sa kuras na zinari a wuyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kura wa kuras din ido sai ta itra bi hadha alwasat jefar da wannan gunkin sai ya cire sai ya jefar sai sahabbai suka ce to tunda na zinari ne dauka ka amfana da shi mana yace tunda manzon Allah ya ce in jefar wallahi ba zan amfani da shi ba kaga kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara tabbatar da kuras ba lokacin zamani yanzu kuma ya saba wa kissan da Allah ya ba mu a cikin alqur'ani daga ciki wannan ayar saboda haka wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu Allah yace basu kashe shi ba basu tsire shi ba wanda suka kashe an kamanta musu siffan annabi Isa ne dan Maryam daga cikin hawariyawa nasa sahabbansa kenan su 12 da suke tare da shi saboda yahudawa sun je sun zuga sarkin wannan gari a wannan lokaci yace a turo a zo a kashe annabi Isa kuma yana cikin gida a wannan lokacin kasantuwar yana cikin gida su kuma sun zo suna da yawa yake cewa waye zai yadda a jefa mai kamanni na ni da shi a haka muke a aljanna sai wani matashi ya daga yace ni ya annabin Allah sai annabi ki sai ce mai zauna ya kara cewa waye zai yadda a kashe shi a sanya masa kamanni na ya fita banu isra'awa to wajen yahudawa su ganshi kaman ni a kashe shi ni da shi za mu kasance a aljanna wannan matashi ya kara miƙewa ya ce ni annabi isa ya ce zauna ya kara fadin haka a karo na uku wannan matashi ya kara miƙewa sai ya ce to ka tabbata ya yadda ya cire rigansa da ababen da ya sa ya sanya masa sai aka jefa mai fuskan annabi isa dan maryam a tattare da shi nan kuma sai Allah ya daga annabi Isa dan Maryam ya tafi da shi sararin samaniya to annabi Isa dan Maryam tunda Allah ya yi alƙawari cewa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa Allah ya halicce mu a cikinta zai maida mu daga cikinta zai fitar da mu wani lokaci na daban to in aka bar shi ya mutu a sama kaga bai cika wannan alƙawarin da Allah ya yi ba kenan to shi yasa sai Allah ya sauko da shi ƙasa kuma sai ya yi rayuwa sannan ya mutu a ƙasar sannan a binne shi a ƙasa wanda zuwansa alama ce saukowar annabi Isa dan Maryam alama ce ta tashin kiyama tana gab shine walamma jaa isa bil bayyinati qala qad jiktukum bil hikmati wa li ubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fi har zuwa fadan Allah da yake inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim sayyidu wa innahu la ilmun lis sa'ati fala tamtarun biha fattabi'un hadha siratun mustaqim wa tu zuwan sakkowan annabi Isa dan Maryam ai la alamun lisa'a alama ce ta kiyama ta kusa saboda haka ne hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai alamomi guda 10 idan suka zo to tabbas kiyama ta zo kuma na farko idan ya fito haka za su jijjewo suna bin juna to daga ciki akwai wannan nuzulu Isa bin Maryam sakkowan annabi Isa dan Maryam sannan akwai dajjal wanda annabi Isa din shi zai kake dajjal sannan akwai khuruju yajuju wa majuj fitowan yajuju wa majuj sannan kuma akwai wuta da za ta fito ita ce ta ƙarshe wanda da bai ce sai kiyama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa akhiru zalika narun takhruju min yaman na ƙarshe shine wuta ce za ta fito daga Yaman ta kada mutane ila mahsharihim zuwa filin da za a yi kiyama shine Sham Suriya anan ne za a yi kiyama to wuta ce za ta fito za ta raka mutane mutane na gudu idan sun gaji sai ta tsaya a huta, in an gama huta sai ta ƙara wuwu sai mutane su gudu, sai sun je wannan filin sai a busa kahu. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi Isa ɗan Maryam ya kashe Dajjal, sannan ya juju wa majuju Allah ya kashe su saboda addu'an da annabi Isa ɗan Maryam ya yi cikin dare, ƙasa ta fitar da albarkanta, shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake da imani Allah zai turo iska za su shaƙe ta, duk mutum mai imani za a zare ransa zai mutu, sai ya zama a shararren mutane ne kiyama za ta riska, mutanen banza su ne kiyama za ta tsayu tsakaninsu da shi. Sannan akwai hudowar rana daga yamma ta faɗi ta gabas, wannan ƙofa ce aka kulle na tuba. To duk waɗannan a jere za su zo, idan sun zo to shi ke nan ba kiyama ta tsaya. Sannan ɗauke Alƙur'ani da rusa ɗakin Ka'aba, ta yanda wani mutumi daga Afirka zai zo gajere, haka manzo Allah ya siffanta shi kasirun gajere, aswadun baki, afhadun gwani, wa yanqubul Ka'aba hajaran hajaran, wannan mutumin zai warware ɗakin Ka'aba blok bayan blok. Kaga saboda me? Ba manzo Allah, an ɗauke Ƙur'ani, to kuma me ya rage? Ai duniya za ta tashi. To alƙiblan da ake bautata wa Allah da shi, shi ke nan sai a kau da ita. Abinda zai rage kawai shi ne kalmar la ilaha illallah. Hadisin Hudhaifatul Yamani wanda Imamu Ibnu Majah ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa, haka manzo Allah ya ce yadrusul islamu kama yadrusu washiyu sau, musulunci zai koɗe kamar yadda zanen tufafi ke koɗewa. Hatta la yudra ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk, za a wayi gari ba a san sallah ba, ba a san azumi ba, ba a san zakka ba, ba a san aikin hajji ba. Sai ce wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa bil ardi minhu aya, cikin dare Allah zai sanya a zare Alqur'ani aya ɗaya ba za a bari ba, wanda mutane suka haddace Allah zai shafe a kirazansu. Allah kada ka samu ga wannan lokaci. Wanda ke cikin Ƙur'ani in ka bude zai koma fari sal, Allah ya ɗauke Ƙur'ani. Shi yasa Shaksani bin Usaimin da ya zo yana sharhin aqidatul wasitiyya a wajen maganar da Ibn Taymiyyah yake cewa Al-Ƙur'ani kalamullah minhu bada wa ilayhi ya'udu, da ya zo yana bayani sai yake cewa a ƙarshen zamani saboda mutane sun kawar da kansu daga Ƙur'ani, ba sa aiki da shi, ba su mai da Ƙur'ani shi ne kundin tsarin rayuwarsu ba, ba sa karanta shi yadda ya kamata, ba sa aiki da shi a wajen kasuwancinsu, ba sa aiki da shi a masallatansu, ba sa aiki da shi a wajen al'amurra na rayuwarsu. Saboda me? Ya ce Ƙur'ani ya fi ƙarfi ya zauna cikin mutanen da ba sa aiki da shi, sai Allah ya ɗauke shi. To a irin wannan lokacin kaga ya tabbata cewa annabi Isa ɗan Maryam zai zo a bawan Allah, yana annabin Allah amma mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda ne shi lokacinsa ya wuce, sa'an nan shi ne Allah ya ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawti, babu wani daga cikin masu dangana kansu zuwa gare sa cewa suna bin annabi Isa ne sai sun yi imani da shi, saboda kowa zai gane wannan ne annabi Isa. To gashi shi ma yana bin manzon Allah, kaga bai kamata su bi su ma za su yi imani da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su gano cewa tabbas musulunci gaskiya ne. Kaga ya zo ya ƙara jaddada addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na mabiyi a zamanin manzon Allah, saboda shi nashi zamanin ya kau, saboda haka shi ya zo ne ya jaddada abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai. kaga masu daukan shi ba akan cewa to in yazo a matsayin waje kasance yana nan a annabin Allah amma mabiyinwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ga wancan hadisin manzo Allah ce da annabi Musa zai dawo duniya ba abin da zai sa ya tsira a gaban Allah sai ya biwa sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi ma annabi Isa dan Maryam yana bin manzon Allah ne saboda haka manzon Allah ya faɗi cewa zai yi aiki da alqur'ani to kai me yake naka da zaka kareta su mu'tazila sai suka ce a wannan hadisin khabaru ahad ne ba za mu yi aiki da shi a babin aqida ba amma in a ahkamul fiqhiyya ne za mu yi aiki da shi to kaga me ya bambanta أحكام فقهية دا أحكام عقدية وانت يسوكد أحكام فقهية شين يسوكد الأحكام العقدية فمي يسوكد أيكي دا وانت قوم دا أيكي دا وانا با فوانا إتنشي مسألة المعتزلة فسيأك ساموسو سنجي ندا إرم وانا رأي بسا خسكوري شيكنا سيكا جمتين ياتي مكويما لمن سنة سنسا مساباني أكان سوكان النبي إيسا babu wani malami na sunna tun daga kan sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina zuwa yau da yake tantama akan rashin dawowan annabi Isa dan Maryam in kaga mutun ya samu matsala to ya dauki ko ya barbari aqidan mu'tazila ne ya yadda ko bai yadda ba ya gane ko bai gane ba haka abin yake amma duk da tafan musulunci na sunna babu inda aka ce annabi Isa ba zai dawo ba to kaga mutum yanzu yake maka ga malam wani ya ce sai ka ce Allah ya saka da alkhairi shi tare yake bai cika goma ba a wannan gabar ya saki layi bai bi aqidan ahlus sunna wal jamaa ba saboda haka ba za ka bi shi ba saboda ni aqidan ahlus sunna wal jamaa duka malaman musulunci akan ta suke su imamu malik su imamu shafi'i su imamu ahmad bin hanbal su sauran mazahib dukkansu akan haka suke ba wanda yayi tantama akan rashin dawowan annabi Isa dan Maryam wannan ita ce shubha da wasu suke fesawa kada su fada cikin halaka Allah ka shirye da mu na'am sai Allah ya ce fa ammal ladina kafaru
a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
الله مدوك كيتي فأما الذين كفروا كأغواء اللي سكا كافر جيدا بسكين يهودا suka kafirce wa annabi Isa dan Maryam suka zo dan su kashe shi a wannan lokaci Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ce fa u'azzibuhum 'adaban shadidan fi dunya wal akhirah zan yi musu azaba mai tsanani a duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala yace zai musu azaba mai tsanani a duniya da lahira shi sa Allah ya wulakanta su yahudu in banda lokacin da suka sani dama a Palestine babu inda suke a duniya tare cinkushe cewa wannan daula ta su ce tun daga wannan lokacin Allah ya wulakanta su eh da suka samu wannan dama a 1946 kenan da 47 ne suka dawo suka sani dama suka sauka a Palestine aka tarbe su a cikin jirgi kwale-kwale ba lokacin da aka yi Second World War sannan duk kowa ya ƙiya karɓar su shine aka ba su wannan daman Falastinawa suka ce to su dan raƙa su zauna da yake ba yahude kuma tarihi shi ke maimaita kansa a Madina Yathrib Aus da Khazraj sune kabilu guda biyu wanda suke zaune a Madina lafiyar su lau amma Yahudawa da suka shigo Banu Qainuqa da Banu Nadir da Banu Quraiza sai suka hada Aus da Khazraj yaki saboda su makira ne kaga ko in suka yi kira kaga dole a samu abin da za a siya ko
suna kila in ba su hada ku fada ba ta ina za su samu kasuwa sai suka hada fada tsakanin Aus da Khazraj kowanne kaga za su biya makami su ci gaba da yaki haka suka ci gaba da gora kansu har sai da Allah ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya goranta musu ya tuna musu wannan ni'ima wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها الله ينونا متونا النعمة تونا شين تبيع اليهودا زكي تونا الوقت الله يولاقا تاسو باسد إند سكي زما سنكر كسو أقوى سنسا إيتوبيا أيضا an gane amma ba su da waje ta kamamme da za a ce gabaki ɗaya sun taru wuri ɗaya shi sa suke ƙoƙarin Israel ta zama daula ta su gabaki ɗaya su shafe Falastinawa gabaki ɗaya saboda duk inda sauran Yahudawa na duniya suke sai su dawo su yi cincirindo a wurin shi ne target ɗinsu akwai wasansu a yankin Macedonia Southern da Northern Macedonia akwai wasu daga cikin Yahuda ta teku amma inda suka fi yawa da zaka gansu a tare to shine Israel a yau amma Allah madaukaki yace wa'anda suka kafirce zan musu azaba mai tsanani kaga babu abinda Allah ya musu irin na wulakanta su ne fi dunya wal akhirah duniya da lahira kuma wallahi sun san cewa annabi Isa zai dawo kuma sun san cewa za a yake su saboda manzon Allah ya bada labari dajjal da zai zo yahudawa ne mafiyansa haka manzon Allah ya bada labari shi sa ma harfin suka yi suka sa masa suna Lord of Illusion da larabci suna kiransa ilahul waham a wannan fim din hadisin Fatima bint Qais hadisin jassasa shine suka kwafa sai suka yi shi cewa ana barna saboda manzo Allah ya ce sai an dinga barna a duniya ana zubar da jini wannan fushin na barna shi zai fito da dajjal daga cikin wannan takunkumin daga cikin wannan kogon da ya shiga to a ciki zai zo da Yahudawa to idan yazo da Yahudawa su ne za su dinga bin sa shi sa zaka ga duk abin da zai lalata kwakwalan musulmi shi suke nasharawa shi suke tallatawa saboda lokacin fitowar dajjal mai zayan su shi ya fito dan shi suke jira to kuma sun san manzon Allah ya yi bayanin bishiyar da ba za ta yi magana ba in an zo kashe su ita ce gharqan kuma wallahi sun san ta New Israel din nan da kaga suna ginawa ai ana nuna su suna da wata bishiya to ita ce wannan bishiyar suna sane shi sa aka yi munazara wani debate da wani ba Falastine da wani ba Yahudi na Israel sai ce za mu yake ku manzo Allah ya ba mu labari za mu yake ku za mu kashe ku sai ce eh ya sani amma ba irin wannan musulman ba kaga ya tabbata cewa sun karanta amma ba irin wa'annan musulman ba yace masu na gaba to shi yasa duk inda musulmi zai karantar da sunna tsagoran sunna to su ne threat din su saboda sun san da sunna ne ake samun nasara amma da bid'a sai dai ayi waka mutun ya nadar igal da sauransu da diwani a cika da diwani to karshen ta ne to amma ya san cewa ba zai yiwu ba sai mutane sun san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace ba a baki ba duk aikin sa ya zama abinda Allah da manzon sa yace to waɗannan musulman su ne abin tsoro gare su ba sa so a samu musulmi irin wannan wanda zai koya mutane bin Allah da bin manzon Allah sai dai wanda in musulmi zai nuna maka abishehi abu akara maka lawu shikenan ba damuwarsu ba ne saboda sun san cewa ba gaskiya yake faɗi ba don duk malami yana koya wa mutane ne bin Allah da manzonsa ba a bi shi ba to duk malamin da zai koyar da mutane a bi shi to za su karfafa masa saboda sun san ba musuluncin gaskiya yake koyarwa ba. Irin musuluncin da manzo Allah ya karantar shine ka watsar da kowa ka ba Allah da manzansa. Shine kadai zaka tsira duniya da lahira. Saboda manzo Allah ce daraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadhillu abada kitabullah wa sunnati. Na bar muku abinda in kuka yi ruko da shi har abada ba za ku lalace ba, ba za ku bata ba, shine Qur'ani da Sunna. To sun san da wannan shi sa ba shi ke damun su ba. Duk inda aka ga musulmi na kokarin dabbaka Al-Qur'ani da Sunna, to shine threat a wajen Yahudawa. Saboda sun san da irin wannan ne za a samu nasara a kansu. To irin su ne ba sa so su wanzu a doron kasa. Shine Allah ya ce fi dunya wal akhirah, sai ce wa ma lahum min nasirin. Kuma su Yahuda wannan da waɗanda suka kafirce maka kai Annabi Isa dan Maryam, da wanda suka kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ba za su taba samun me ba su nasara ba duniya da lahira. Saboda ne inna Allah yudabi'u anil ladina amanu, Allah yana ba waɗanda suka yi imani kariya. Duk musulmi in dai mutumin kirki ne yana bin dokar Allah gwargwadon iko, to zaka ga kuma yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zaka ga Allah yana ba shi nasara a duk abin da ya dauka. Amma duk mutumin da ya sa san rai a rayuwarsa da ganin damarsa, to zaka ga Allah ya kyale shi da dabararsa, ko da ya ci gaba na wani dan lokaci ne, in ya faɗo zai mutu murus, ba za ka ƙara jin labarinsa ba. Allah ka shirye da mu a wannan gaban, za mu dasa aya idan Allah ya raya mu gobe, sai mu tashi wa amman ladina amanu wa amilu salihati fa yuwafihim ujurahum wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Na'am.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne wannan tambaye ce ma na kace duk wanda da yi imani da dawar Annabi Musa ba yana da aqida irin ta mutu kullawa. To waɗanda suke cewa salahu din al-ayyubi dajjal ne ba,
to ba su san dajjal ba. Da sun san dajjal ba za su ce Salahuddin Ayyubi shi ne dajjal ba. Ai shi ya jaddada ne, ya kwato Palestine a hannun wato mushrikai masu bautan wuta da kuma masu bautan Annabi Isa dan Maryam. Saboda haka shi daban, Salahuddin Ayyubi daban, dajjal kuma daban. Tamimu bin Auf dari ya gansa, to kuma me rage? Kuma manzo Allah ya gaya mana kuma Tamimu bin Auf dari da ya gansa hadisin Imam Muslim ya rawaito, Imam Bukhari ya rawaito shi, Imam Tirmidhi ya rawaito sa, Imam Abu Dawud ya rawaito sa, Imam Ibn Majah ya rawaito sa. Sa'annan kuma manzon Allah ya ce yana cikin kogo a daure, saboda shi Tamimu bin Auf dari ya zai bada labari. Shi kuma Tamimu bin Auf dari da ya musulunta yana cikin sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ramma ne, ya haddace Qur'ani da nasara ne, krista ne shi, ya zo ya musulunta ya haddace Qur'ani. Saboda gangaren nema a Qur'ani, sayyidina Umar ya sa shi limanci a Madina a zamaninsa, su suke jin sallah da shi da su Ubay ibn Ka'ab. Saboda haka ba shi bane. Wasu za ka ga sun ce ai in an ga wani yaro an haife shi da ido ɗaya sai a ce dajjal. A'a, dajjal tunda Allah ya halicci duniya ya ajiye shi a wannan tsibirin, a wannan tsibiri wanda a ciki akwai ruwa. Kuma manzon Allah da ya tashi nunawa sai ya nuna hanyar Iraq, daga nan zai fito. Saboda Tamimu bin Auf dari ta wajen suka bi, suka je daniniya ta kaɗa na wata ɗaya da su a cikin teku, suka ga wannan. To kuma kaga a wajen manzo Allah ya ce ta hanyar da zai fito kenan shi dajjal. Kaga yana nan da rai, ba wai haifansa aka yi ba. Har a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani yaro ɗan ƙarami da yake cewa yana ganin kujera a saman ruwa, yana da'awar cewa shi Annabi ne. Wata rana yana tafiya, manzo Allah ya kama ya rike shi haka. Sai ce ya gulam ma za ra'aitu, kai yaro ne ka gani? Sai ce inni ra'aitu arshan fawqa al-ma, yace ni na ga wani gadan mulki a saman ruwa.
sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai wannan al'arshin da ka gani na sheidan ne kujeran sheidan ne a saman ruwa wanda sheidan idan ya zauna aljanu za su zo su kewaye shi a saman ruwa yaron nan yace ya gani wanda bincike yayi bincike wanda malamai sun tabbatar da ba mun da triangle din nan da ake magana ba saman ruwa bane to nan ne kujeran yake shi sa babu jirgin sama da yake wucewa ta wajen kuma babu kwalekwalen da zai wuce aljanu sheidanu ba za su bar shi ba saboda an zo wucewa ta saman oga ai ba zai yi ba to shine suke batta shi amma bai da alaka da Dajjal koda yaro ka gani an ce an haife shi da ido daya shi Dajjal fa ba ido daya bane yake da shi anan ido biyu ne daya ya shafe daya yake gani da shi dan manzo Allah ya gama mana siffarsa saboda haka dan kago wani yaro da ido anan sokka ce Dajjal a'a shi Dajjal ido biyu yake da shi manzo Allah ce innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'awara wa'lam anna ahadakum la yara rabbahu hatta yamut hadisin imam muslim yace Dajjal ido daya yake gani da shi dayan kaman kwaruru haka ya bulluko daya kuma yake gani da shi sai yace Allah kuma ba ido daya yake da shi ba saboda haka ku sani a matsayin ku na musulmi ba wanda zai taba ganin Allah sai ya mutu kenan ba a ganin Allah sai a ina kenan sai a lahira waye faɗi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk a cikin sufofin da manzon Allah ya siffanta Dajjal da shi kenan saboda haka cewa Salahuddin al-Ayyubi Dajjal ne a in ka dingina shi ma ka aika soki Salahuddin al-Ayyubi ne saboda shi gyara yayi ba barna ba shi kuma Dajjal mabannaci ne kuma wanda zai zo ya kawo ci gaba a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana daga cikin tsatsan gidansa ne yuwafi'u ismuhu ismi sunansa daidai da sunana wasmu abi ismu abihi yace sunan babana sunan babansa shine Muhammad bin Abdullah shi zai zo yayi control din duniya gaba ki daya kuma a Saudiya ne yace yamlaku dunya qisfan wa adlan kamamtuli adzulman wa zura zai cika duniya da adalci kamar yadda aka cika ta da zalunci da ke da zai zo ya karaɗe duniya gaba ki daya sai zama Saudiya ita ce one super power yadda America da UN suke controlling sai abinda suka tsara to haka za a zo saboda haka kuma annabi Isa idan ya zo manzo Allah ya ce a ina ne zai Saudiyan ko sa'an nan kuma abuwa Dajjal da Yahudawa a kashe su saboda haka dai still dai ana dawowa asali ne mu abinda manzo Allah ya gaya mana kenan saboda haka Salahuddin al-Ayyubi ba haka yake ba na'am
yau da ni ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah kara wa malam lafiya ne ce malam tambaya ta ita ce ina so a koya min yadda ake sunan rawa ta ne ce idan na shigo masallaci da wuri sai na fara yin tiyatu ba ka to na kawo sunan rawa ta ka to sana a zare yayi
sunan rawa ta sunnoni ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa cewa duk wanda ya kiyaye su yana da martaboli martaba na farko Allah zai haramta masa jikinsa daga kunar wutan jahannama shi wannan ruwayar raka'a 10 ne biyu raka'atan al-fajr biyu kafin azhar biyu bayan azhar an samu nawa 6 biyu bayan magriba 8 biyu bayan isha'i 10 manzo Allah ce duk wanda ya kiyaye wannan Allah zai haramta jikinshi daga kunar wutan jahannama kaga dai kenan ruwaya ta biyu yace duk wanda ya kiyaye raka'a 12 Allah zai gina masa katafaren estate a aljanna shine raka'atan al-fajr raka'a biyu kenan hudu kafin azhar an samu nawa 6 biyu bayan azhar nawa 8 biyu bayan magriba 10 biyu bayan isha'i 12 duk wanda ya kiyaye wannan za a gina masa katafaren estate kullum a aljanna sannan akwai wata ruwaya ta uku shine raka'atan al-fajr biyu sannan raka'a hudu ba kafin azhar kaga an samu nawa
shida sannan raka'a hudu bayan azhar an samu nawa goma raka'a biyu bayan magariba nawa sannan raka'a biyu bayan isha'i nawa kenan sha hudu to shi ma wannan yana ciki to sannan akwai wata ruwaya ruwayan Imam Ahmad a cikin musnadin sa sai yace radimallahu mri'an salla qabla al-'asr arba'an shi kuma wannan addu'a ce na musamman manzo Allah yayi yace ya Allah ka ji kan duk mutumin da yake yin raka'a hudu kafin al-'asr shi kuma wannan daban inde kai raka'a hudu kafin al-'asr to addu'an manzo Allah ya shafe ka yayi addu'a ne na musamman to shi kuma raka'o'in nan guda hudu kana da zabi ko dai kayi su mausula ko kuma kayi ta muqatta'a mausula shine kayi ta yanda kake yin azhar biyu kai raka'a kai sujjada kai tahiyya sai ka miƙe ka kawo raka'a biyu sannan sai kai sallama kaga yanda kake sallan azhar wannan ya inganta hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Nisa'i da Ibn Majah da Imam Ahmad ya zo akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi sannan in kaga dama kai biyu wannan shine muka saba sai ka sallame ka karanta ka kawo biyu ka sallabi idan kana son karin bayani akan yanayin dukkan nafulfuli ka je ka duba wannan littafin Fubuyatul Mutafawwi fi Salati At-Tafawwi na Dr. Umar Bazmul ya rubuta duk wani nafila da manzo Allah ke yi a duniya ya tattaro shi ya fashi a wannan littafin mujallaji ɗaya ne zaka ga dukkan da kaifiyar da hadisan da yanda manzo Allah yake duk ya kawo su a ciki Allah ya sa mu dace
assalamu alaikum
idan tana shayarwa na farko dai Allah ya shirye ta ta sami dan zina kenan zinan ta na nan tsakaninta da Ubangiji shi kuma da bai yi wa Allah laifi ba saboda ba shi yayi laifi ba su suka yi laifi idan za ta wahala in ta yi azumi to musulunci ya mata rangwame ta aje ta shayar da wannan da kuma ta ciyar a makwafan kowace rana miskini amma in za ta iya yin azumin saboda haka gwadawa za ta yi ta ɗauko ta ci abinci ta yi komai ta yi sahur ɗinta in ta fara azumin ta ga tun goma ta ga tana ganin jiri da sauransu to kenan ba za ta iya kai azumin ba saboda haka sai ta ajiye sai ta dinga ciyarwa a makwafan kowace rana miskini kuma ba za ta rama ba wannan shine fatawar da Abdullahi dan Abbas ya yi akan wa'alan ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin salamatu min aqwa shi ma yana da wannan fatawa akai sannan hadisin Anas bin Malik al-Ka'bi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi ma yana kan wannan Abdullahi dan Umar dan Khattab shi ma yana kan wannan fatawa Abdullahi dan Abbas wata rana yana da mata tana shayarwa tace mai me ya kamata in yace ki ci abinci ki ciyar a makwafan kowace rana babu ramuwa akan Imam Darqutni ne ya fitar da wannan hadisi da isnadi ingantacce saboda haka in har za ka iya yin azumi to za ka yi amma in ba za ka iya yin azumi ba za ka ciyar ne a makwafan kowace rana miskini kuma babu ramuwa a kanta wannan shine magana mafi inganci abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana kowa a cikin manan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah ya fi mu sani Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yanda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka wannan wata ne albarka ka kidaya mu daga cikin kantattun bayinka ka yafe mana kurakuran mu addu'o'in da muke yi ya Allah ka sada mu da dukkan alkhairan da muke nema a wurinka ababan da muke taka tsantsan akan su ya Allah muna roƙonka dalilin wannan azumi da muke yi a bakin mu muna tawassuli da shi ka kare mu daga fadawa abinda zai sa kai fushi da mu tun daga yau har zuwa ranar da zamu koma zuwa gare ka yan kuma da suke cikin kunci a Sankwato, Zamfara, Katsina, Kebbi, Katsina, Kebbi, Maiduguri, Yobe, Naija da sauran yankuna a wannan arewa da ake kuntata musu da kidnappers da kuma ƴan daji bindiga. Ya Allah, muna roƙonka waɗanda suke ɗaukar ɗawainiyar mayagun mutanen nan, kai mana maganin su. In a cikinmu suke waɗanda ka nufe su da shiriya, ya Allah ka shiryar da su. Wanda kuma alƙalaminka ya bushe a kansu, ya Allah kai mana maganin su da abin da ya dace da su. Mu kuma muna roƙonka ka kare mu daga wannan bijina, ka kare mu daga wannan sharri. Ya Allah, ka haramta haɗuwarmu da su har abada, su ma ka haramta haɗuwarsu da mu har abada. Ya Allah, kai musu ƙare dangi dukkan inda suke. Ya Allah, ka jefa musu nukiliya ya yi watsa-watsa da su, da su da waɗanda suke ɗaukar ɗawainiyarsu. Ko kuma muna roƙonka, ya Allah, in zunubanmu ne ya jawo mana wannan fitina, ya Allah, mun tuba, ka yafe mana, ka tausaya mana, ka fitar da mu daga wannan ƙunci, ka fitar da mu daga wannan wahala, ka fitar da mu daga wannan hali da muke ciki a wannan yanki da muke rayuwa a wannan ƙasa namu. Ya Allah, muna roƙonka shugabannin da ka azurta mu da su, ka sanya musu ƙaunarmu da begenmu da tausayinmu, ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira. Duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu, Allah, muna roƙonka ko da sun yi nufin yinsa, ka riƙe hannayensu, kada ka ba su ikon aiwatar da su. In sun rubuta su, ya Allah, ka makantar da idanuwansu, ranka ta kaftinsu. Ya Allah, ka kawo mana sauƙi a cikin wannan al'amari, rayuwarmu a wannan ƙasa. Duk yadda zamani ya kai ga tsadar rayuwa, ya Allah, muna roƙonka kar ka haramta mana abin da za mu ɗaukawainiyar iyalanmu da shi. Mu taimaka wa addininmu, mu taimaka wa ‘yan uwanmu, mu taimaka wa danginmu, mu taimaka wa abokanmu na arziki, mu taimaka wa maƙwabtanmu, mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu. Ya Allah, waɗanda ka jamce su da ba su suka a cikinmu, ka yaye musu, ka ba su ikon sauke wannan nauyi na bashi da ke kansu. Ya Allah, muna roƙonka waɗanda ka jarabce su a cikinmu da ‘ya’ya gangararru maza ko mata, ka shirya musu da su, ka sa su zama masu faranta musu rai, su tur har zuwa ranar da za su koma zuwa gare ka. Mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ‘ya’ya na gari waɗanda za su zama fitilu a cikin al’ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya Allah, muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al’umma, ka gina masa gida aljanna, ka yi albarka ga dukiyarsa, ka yi albarka ga zurriyarsa. Ya Allah, muna roƙonka yadda ka ba shi arziki, ka ba shi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima, mu ma ka yi mana arzikin da za mu yi wa addininka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa. Da mu da shi, ya Allah, muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada, ka sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira. Waɗanda aka jarabce su da rashin lafiya a cikinmu, a gida ko asibiti, ya Allah, muna roƙonka ka warkar da su, ka tada kafaɗinsu. Ya Allah, mu kuma muna roƙonka ka ba mu ikon ribatan wannan lafiyar da ka ara mana kafin rashin lafiyarmu ya zo. Duk lokacin da mutuwarmu ta zo, da mu da masu kallonmu da sauraro, ya Allah, muna roƙonka ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada. Idan kiyama ta tsaya, muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.